jam'iyyar APC abinda take fada daban abinda take aikatawa daban saboda cewa ta duk wanda yake da case a EFCC bai kyautiye takara ba
yan majalisa yanda ya kamata su kulle kofa da jam'iyya da shugaban kasa su shawara a tsakanin su wa ya kamata a fitar kowa ya kawo hujjar sa da yake ganin wani
na dade ina magana akan government technical college ungogo amma gwamnati bata gyara ba
budget din da mai girma shugaban kasa ya sa wa hannu na baya ban san me aka aiwatar da shi ba me talaka ya amfana ba abinda talaka ya amfana sai talauci da aka jefa masa domin a baya cewa ake yi jam'iyyar PDP ta zo tana sata kudin talakawa
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci Mai sauraro assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jain ke sake mararin ganawa da juna ta cikin shirin siyasa hangen dala wanda masu magana kan ce ba shiga birni ba shirin da kan yi duba kan al'amuran da suka shafi siyasar kasar nan baya ga baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkatun bakunan su la'akari da sashin nan na 39 na kundin tsarin mulkin kasa kasafin kuɗi dai wani kasafi ne da gwamnati ke warewa domin ayyukan kasa da kuma hidimtawa al'ummar cikin ta Sai dai a wasu lokutan kasafin na fuskantar tasgaro musamman wajen sanya masa hannu daga ƴan majalisu wanda koda kasafin wannan shekarar da muke ciki ta 2019 ya fuskance irin wannan tsaiko daga majalisun dattawan kasar nan idan har za a iya tunawa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kudin wannan shekara ga majalisar dattawan a ranar 19 ga watan Disambar bara wanda ya tasa manera trillion 9 bayan jan kafa da majalisar dattawan ta yi wajen sanya hannu kan kasafin yanzu dai ya iya cewa karshen tika tik webori ya karbo ka domin a yau din nan majalisar ta sanya hannu akan kasafin a mafi yawan lokuta irin wannan jan kafar sanya hannu kan kasafi kan shafi al'ummar da ke rayuwa cikin wannan kasa baya ga shafar tattalin arziki da hakan ke yi a gefe guda kuwa ƴan jam'iyyar adawa ta PDP irin su Sharfat Dede Kantun Kwari na ganin talaka fa ba kasafai yake amfanar kasafin kudin ba
to ga mai girma shugaban kasa wannan budget din an ƙara sa masa hannu to ni magana ta Allah budget din da mai girma shugaban kasa ya sa wa hannu na baya ban san me aka aiwatar da shi ba me talaka ya amfana ba abinda talaka ya amfana sai talauci da aka jefa masa domin a baya cewa ake yi jam'iyyar PDP ta zo tana sata kudin talakawa to ita wannan jam'iyyar mutane ana zargin su da sata kudin talaka ba da hukunci ba ga kuma sata al'umma da ake yi a zamanin wannan gwamnatin dan haka muke kira da wannan gwamnatin ta sauka daga layi ba al'umma ne a gabanta ba yau shugaban kasa yana wannan kasar gobe yana wannan kasar jibi yana wannan kasar dan haka nake ba mai girma shawara ka hakura da ministan mai ka karbi ministan sufuri domin ministan sufuri yafi dacewa da kai a wannan gwamnatin
to amma Sharfa duk da irin wannan magana da kake yi su talaka kam bisu ga abin da shugaba Muhammadu Buhari ya ba hasali ma baka ganin kara kada masa ƙuri'a sai duba da sun ji dadin mulkin da ya gudanar a baya
wani irin mulki kaina yanzu na kusan koma Tinubu domin in sunanka bai fada da Tinubu ba ko su Olu ko su waye wannan gwamnatin bata tafiya da kai duk ayyuka ta je ta tare ina mai tabbatar miki duk wanda ya dangwala hannu ya zabi wannan gwamnatin a yanzu kaso 80 din su suna da na sanin zaba wannan gwamnatin shi yasa muke addu'a da yaddar Allah a ti sai nasara a koti ya karbi gwamnatin domin bamu gansu an yi zabe ba an yi abin da aka yi an yi murdiya an yi fadin a wannan zaben kuma ina kira ga al'umma wannan gwamnatin ba abin da ya shafe ta da talaka a bayyane yake a bude take wannan gwamnatin ta zo kawai ta karar da shekara hudu ba wani aiki da zaka dauka talaka ya amfana tun daga gishiri reza magi komai da kika sani sai da ninninka kudin sa aikin hajjin muke iya zuwa ta koma wajen mu me ci gaban me nasarar babu ai iya mulki shine talaka ya ci sau uku a rana makarantu baki gaba wai minista ne na kodago yake magana cewa likitoci dan sun tafi kasashen waje sun tafi ai ba laifi bane wai muna da cikakkun likitoci domin sun san su idan za a duba lafiyar su kasar waje suke tafiya ba anan suke zama ba
Sharfat Dede Kantun Kwari kenan dan jam'iyyar PDP a nan Kano rikicin shugabanci da ke faruwa a zaurukan majalisun kasar nan na ƙara ci gaba da jawo kace nace a tsakanin ƴan siyasa da ma wasu daga cikin masu fashin baki a kasar nan idan har za a iya tunawa dai jam'iyyar APC ta nuna amincewarta ga Sanata Ahmad Lawan a matsayin wanda zai jagoranci majalisar dattawa ta 9 da ake shirin shiga nan ba da jimawa ba haka kuma a takwararta ta majalisar wakilai jam'iyyar ta nuna gamsuwa da Femi Bajabi Yamila a matsayin wanda zai jara gamar zauren majalisar ta wakilan duk a majalisar ta 9 To amma abin tambayar anan shine dama jam'iyya ce ke da hurumin samar da shugabanci a majalisun kasa kuma yaya ya kamata su yi wajen zabar shugabancin majalisun. Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na daga cikin masu fashin baki a harkokin siyasa ya ce ƴan majalisun kulle kofa za su yi da jam'iyya domin samun maslahar shugabancin.
ƴan majalisa yanda ya kamata su kulle kofa da jam'iyya da shugaban kasa su shawara a tsakanin su wa ya kamata a fitar kowa ya kawo hujjarsa da yake ganin wani da kuma wanda yake ganin ba wani ba idan suka fahimci matsalolin suka zabi wani to sai su bujiro da matakan da za su magance wannan matsala yanzu ka gane misali ai kaga ana so a bayo ba Jabiya Mila shugabancin majalisar wakilai to babban abin da waɗansu suke kuka da shi shine ai mataimakin shugaban kasa daga wannan yankin ya fito saboda haka ya kamata kuma a samu wani yanki wanda shi kuma bai bada kowa ba a manyan mukamai su kuma a basu to idan suna da wani dalili da suke jin lallai sai wannan femi din to sai su ce to mun ji amma wannan yankin da su suke so to sai a ce to ku a madadin wannan misali za a ba ku sakataren gwamnati tarayya ko shugaban ma'aikata ku yi hakuri a ƙara musu da hakuri in ma da wani project idame su a ce kuma za a yi muku project kaza wato aiki kaza a mazabarku shikenan sai kowa ya tashi ina dariya yana munna kowa ya ci yakin
misali daktar yanzu irin abubuwan da suke faruwa baya ga majalisar wakilai majalisar dattawa misali akwai jam'iyyar APC ana zargin tana son Ahmad Long a gefe guda kuma wasu suna ganin Ali Indimi ne ya kamata yaya kamata a yi dan a gyara al'amari
to kaga dukkansu ƴan jam'iyyar APC ne da Ali Indimi da Ahmad Law kuma tsarin mulki ya ba su dama su nemi mukamin nan kuma wanda ifi gamsar da ƴan majalisa shi zai ci zaben ko jam'iyya tana so ko ba ta so
ba jam'iyya ba ce kenan
ba ce ko shugaban kasa yana so ko baya so dan haka da kamata ita jam'iyya da ma shugaban kasa tunda duk ƴan jam'iyya ɗaya ne su yadda cewar kowanne ichi dan su ne za su yi aiki da shi in ku suna da wani dalili mai kwari da suke ganin gwanda ɗaya da ɗaya su fito da shi su bayani su rarra shi ɗayan shi kuma watakila ya bujiro da wani sakamako wanda zai shafi al'umma su watakila yana son wannan kujeran ne dan ya kawo wani gagarumin aiki wa al'ummarsa yace to ai za a yi mun aiki kaza a wajen al'ummata a ce an yadda za a yi maka shikenan dai abin da isa yake so kenan amma inda giza yake sakar in ba a isa abu kowanne yana fafutuka ne saboda siyasar sa ta 2023 da kuma abin da zai samu dan yi wannan siyasar
Dr. Sa'id Ahmad Dukawa kenan malami a Jami'ar Bayero har kullum baka raba harkokin siyasa da kunji-kunji nan da can musamman ma lokacin da ake harkokin zabe ko kuma bayan kammala zaben kamar wannan lokaci irin wannan dawurwura dai yana ƙara faruwa a cikin siyasar kasar nan domin kuwa ko a nan jihar Kano jam'iyya mai mulki ta APC ma na fama da irin wannan rikicin cikin gida ta yadda wasu daga cikin ƴaƴan jam'iyyar ke ganin gwamnatin Ganduje ta sauka daga kan tsari a dan haka Usman Muhammad Gama na jam'iyyar ta APC ke cewa wajibi ne su gaya wa gwamnan gaskiya domin dai gyara kayan ka baya taba zama sauke mu raba
mu dai zamu ci gaba da gaya wa shi mai girma gwamna gaskiya a matsayin mu ɗan Buhari saboda harkar da ta shafi ilimin nan wato irin wannan kwangaba kwambaye da aka yi jami'in gwamnati ya zo da bakin sa ya ce gwamnati ta biya wa duk waɗanda ba su samu damar cin wannan jarabawa ba to ta qualify amma kuma daga ƙarshe sai kuma aka zo aka ce wannan abu yana nema to ya zama kamar wasan yara lalle ba shakka wannan mu bamu ji dadin abun ba wannan yana nuna kamar cewa har yanzu mai girma gwamna bai fahimci sakon talakawa masu zabe
ba ka ganin cewa dama haƙin ta ne ita ya kamata ta fito a matsayin ta na bangaren ta
ka fatina shine fa kakakin gwamnati kaga ya kamata a ce ko dan kada a bashi kunya ya kamata a ce lalle ba shakka a cika wannan alƙawari da ya fito ya ce gwamnati ta yi sannan in ma akwai wani ladabi da za a yi masa to na cikin gida a yi masa kuma abin da muke so mai girma gwamna ya gane duk inda da shine fa wato ka bashi ilimi to maimakon ka gina gada gara ka gina dan adam manufa ka baiwa ƴaƴan talakawa karatu
to wannan gwamnatin ta yi magana cewa za ta dauki ilimi kyauta
to ba magani to a ƙasa ba yanzu misali yanzu gadan nan da za a gina wani har ya gama rayuwarsa ba zai hau kan gadan nan ba manufa kaga ba zai more ta ba amma yayin da aka ce ilimi kyauta to yana wato ana nufin kowane sako da lungu na fadin jihar Kano babu al'umma da ba za su amfana ba kuma abinda muke ma jin tsoro shine za a ce wajen mutum 30 da wani abu za a biyawa kaga an zubda wajen mutum 70,000 da wani abu wannan kaga ana nufin sun yi asara da su da wanda ba su shiga aji ba wasu dai ba su dai manufa wato kaga sun yi primary shekara 6 sun yi secondary shekara 6 dan abinda za a biya musu wanda bai fi 10,000 da dan wani abu su samu certificate da koda gadi za a iya daukar su da shi ka ga ba su da shi saboda ka daidai suke da wanda ba su taba shiga aji ba
za a kamanta su da wanda ba su taba shiga aji ba bai ga cewa sun yi ran shekara 5 ko 6 ma a cikin aji
yoyo sun yi babu ne ko babu waye in aka ce ana neman mai gadi su kawo certificate din su na wanda suka gama secondary ai ba su da shi daidai suke da wanda ba su taba shiga aji ba
misali shi kansa mai girma gwamna zai karkata ne iya bangaren ilimi kawai ba za a yi bangaren ayyukan mu daina gadar zai
yo ai idan aka yi ai in dai zai yi ayi ilimi sannan ai gada in kuma ba zai yi ba duka biyun to a bar gada ai ilimi domin ilimi shi komai moriya shine rayuwar dan adam waɗanda aka ba su ilimi wato wanda aka gina su to da ilimi su kansu za su iya zuwa to su gina gada
amma fa hanya ce tana da kuma muhimmanci
ba ta da muhimmanci amma dai ai akan duba menene yafi muhimmanci a rayuwa wannan gina dan adam shine mafi muhimmanci shi muke so gwamna ya waiwayo domin in yayi haka shine ya fahimci sakon talaka in ko bai haka ba to ba shakka yana nufin cewa wannan waɗanda ake cewa blogai da suka kewaye ba sa ga masa shawara ta gaskiya har yanzu magana sai ke
wata kilo mai sauraro zai iya cewa kana dan jami'ar APC kuma kana kalubalantar gwamnati
ba kalubalantar gwamnati bane a tare a gyara muke nufi saboda ai jami'an mu ce kaga abinda wannan yake nufi yana buƙatar ya share duk waɗanda yayi wannan zubin gwamnatin da su a ainihin zubi na biyu marfa ko mai gadi ko mai shara kada sake tafiya da su domin ko ba sa ga masa shawarar gaskiya
Usman Muhammad Gama kenan guda daga cikin shuhadawun tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan al'amari na ilimi za a iya cewa yana matukar ya mutsa hazo wanda a baya dai wani kusa a gwamnatin Kano ya bayyana cewa gwamnatin ta biya wa daliban da suka fada jarabawar qualifying amma daga bisani gwamnatin ta yi mi a rako ma baya ta bakin commissioner ilimi ta jihar Kano inda ta ce gwamnati za ta biya wa iya daliban da suke da kiredai biyar ne ciki kuwa har da turanci da kuma lissafi Ibrahim Ahmad Umar tsohon dan takarar gwamna ne a tutar jam'iyyar PDC na ganin gyara tsarin ilimi a jihar Kano shine babban abin da gwamnatin jihar Kano ya kamata ta mayar da hankali a kai
na dade ina magana akan government technical college in Gogo amma gwamnati bata gyara ba na shiga makarantar shekaran jiya toilet din da yaran nan suke ba haya da wajen wanka ya kai ya kawo yanzu idan za a bada admission a makarantar nan duk yaro kamar yadda na samu report a gurin ubansa sai ya sai mai torchlight domin da daddare ya fito in zai ba haya ko fitsari ko wanka daji zai shiga saboda tsoron kada miciji ya zo ya sare su yaran nan na daya amana aka ba ku na biyu idan ba ku kyautata musu ba sai Allah ya tambaye kuma ni ina kira da kungiyar Konkosiya Foundation mai girma Rabi'u Konkosu kowa ya sani akan ilimi da ya jajirce shi yasa ya fi karfin kowa a arewacin Najeriya ya kwanci a kasar nan domin abubuwan da yawa ilimi tunda aka kafa kasar nan babu wanda ya jami'a biyu ya dubi mutum 2600 ya kai wa lalle ina kira da Konkosiya Foundation na daya azumi ya zo yaran nan hatta gurin da suke ɗiban ruwa bohol din guda biyu ne ya lalace
amma ban katse ka ba me yasa ba a ji daliban sun zo suna yin wannan kuka da bakinsu ba duba da irin magangan da kake faɗa ba za a iya cewa hamayya ce ta sa kake furta waɗannan kalamai ba
rai daliban yara yan secondary school zo su yi wannan magana suna tsoron kar a kore
su amma kana magana har da miciji kuma ga miciji zai cutar da su ace saki zuwa
na daya bohol din nan guda biyu ne ruwan da zasu wanka su sha babu enough na biyu wannan toilet din da wajen wankan lalle muna kira da jagoran talakawa Konkosiya Foundation dududu ayyukan nan ya ci kuɗi da waya ci miliyan 5 muna kira da mai girma engineer Rabi Konkosu da aje a rushe wannan toilet din da wajen wanka a sake gina ta sokawai din ai ta zamani a gyara a samu su kyamware a kulle gurin duk yaron da ya shiga ya ba haya ya fito ya rufe ko ya wanka na tabbatar da idan Konkosiya Foundation suka yi wannan Allah zai taimaki Rabi Konkosu kuma zai bashi shugaban kasar Najeriya da karfin ikon Allah domin taimakon talakawa kike sa ubangiji yake da daukaka shi lalle idan muka dakata wannan gwamnatin kamanta da bambancin jam'iyya wannan yara ƴaƴan ka dai kai ma taka dukan su kai
zan tittigin ka da kake fada za su iya zama hamayya ne me yasa ba za ka ba wa wannan gwamnati da suke mulki a wannan jiha ta mu shawara ba idan ma wannan abin da kake fada da gaske ne
eh wannan shawara za ba su kin taba jin wani daga cikin yazo ya karyata ni ba nan aka turo wani waye ciya mana PTA ba ni abin da nake so duk abubuwan da nake fada Khadija idan ƙarya ne zan dan sa gaban Allah
to kai da wayan wa ka zo kake fadan wayannan korafi na dalibai
a matsayina na dalibin ilimi na dan jihar Kano na dan kasa wanda nake ganin su gandu da lokacin da suka yi karatu kyauta da suka yi hasira bi kun kusu mai girma rabi kun kusu babu wanda ya biya kuɗi su shekaru saboda haka kun yi ba ku so yara su lalle ina kira da Konkosiya Foundation gwamnati ta rusa ba za ta gyara ba ba za ta iya ba ba layin ta bane ilimi
Ibrahim Ahmad Umar kenan dan siyasa a nan Kano bari mu gargare shirin namu a wannan rana da kalaman Bashir Sanata na jam'iyyar PDP Konkosiya wanda ya shigo wannan fili yana cewa ya ji labarin jam'iyyar APC za ta tuhumi gwamna mai jiran gado na jihar Bauchi wanda ya ce ba haka ya kamata a yi ba.
Na ji gwamnatin APC tana cewa za ta tuhumi gwamnan mu zababbe na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi, har an turo mai EFCC za a fara binciken sa. To wannan ai shine an bar jaki ana bugun taiki ga gwamnan Kano da aka kama da zargi saboda shi dan jam'iyyar PDP ne, duk da cewa ba so ya zama gwamna ba, Allah ne ya kwato mana kujeran mu a jihar Bauchi shine. Amma aka zo ake nema kuma sa mai jakan tsaba sana bankaji su rinka bin su suna tsatsaga. Da haka ina ganin cewa wannan ba yaki ake da cin hanci da rashawa ba, ana yaki ne da ƴan jam'iyyar hamayya. Da haka idan gaskiya ne kamata a ce gwamnan nan namu na Kano a ce tun farko an karbe takararsa saboda tuhuma da zargin da yake kansa, sai an tabbatar tsarkakakke ne, sannan a dawo mai da takara saboda bai kyauta a ce mutumin da yake gaban kotu ake zargin sa a kyale ya kuma zama shugaban al'umma Karo na biyu ba, duk da cewa bai ci zaben ba. Kwanan nan zamu karbi kujerar mu a kotu da yardan Allah. Ai kamata a ce tun farko an riga an gama hukunci, an gama tuhumar duk wanda ake zarga kafin primary election. Kamar yadda jam'iyyar APC ta ce ba za ta ba duk wanda yake gaban kotu takara ba, sai gashi ko yanzu a jihar Kano sanatan da ya ci zabe a Kano Central Constituency dina Malam Ibrahim Shekarau yana da case a EFCC, kuma wanda har yanzu ba a declaring din sa a matsayin wanda yake ba shi da laifi ba, har yanzu yana sintirin zuwa kotu. Amma shine dan takara kuma shine zababban sanata a Kano Central. Kaga kenan jam'iyyar APC abinda take fada daban, abinda take aikatawa daban, saboda cewa ta duk wanda yake da case a EFCC bai kyauta ya takara ba, sai gashi sun bashi takara har ya ci zaben. Yanzu kuma shine abun tinkahon su, shine kuma abun kwalliyar su a jam'iyyar APC. Da haka jam'iyya ce da duk mutumin da yake ya sha tafi karfin cikin sa, kamata ya ce idan za a yi hukunci kar a nuna dan bowa, kar a nuna dan mora, a hada a yi hukunci bai daya, shine abin da zai haifar da adalci, a san kuma ciwar da gaske gyara suka zo za su yi. Amma ba a rinka yaki da ƴan hamayya ba, wannan shine abin da muke fada. APC bata zo dan ta kawo canji ko gyara a Najeriya ba, mun kyautata mata zato, mun bata yakinin cewa ita ce jam'iyyar da za ta fitar da kitse daga wuta. Amma sai gashi abin ya zamanto muna zaton wuta a makera, sai gashi mun ganta a masaka.
Bashir sanata na jam'iyyar PDP Kwankwasiya a nan Kano, wanda kuma da shine shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala. A madadin Muzammil Ibrahim ya kasai da ke jagorantar sashen siyasa na wannan gida, sai kuma abokan aiki Abdulkadir Yusuf Gwarzo da Khadija Rabiu Indabawa, Ahmad Rabiu Jayan da na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.